assainissement des finances publiques d'être.
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan auni lafiya. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Juma'a watan Oktoba. Bayan labaran duniya za a ji ra'ayoyin wasu 'yan Najeriya da kuma fashin baki kan zaben Amurka da ke gabatowa. To ko menene babban koken 'yan Najeriya ga gwamnatin Amurka ta gaba?
Babu abin da ya kai tsaro. Su adda makamai, su adda jami'an tsaron da suke magana kuma a ji su a duniya. Dan haka muke fata in dai Allah hai wanda yabba, don Allah ya yi muna kokari a Najeriya mu dai game da tsaron nan.
Kamar kowace ranar Juma'a, yau ma muna tafar da tubalin tsaro wanda Hassan Maina kaina ke gabatarwa, inda yau shirin ke duba wani yunkuri da kungiyoyin Fulani Najeriya ke yi na kare mutuncin kabilar Fulani daga halayyar wato baragurbi. Da yake yau Juma'a ce, za mu ba ku dama ku bayyana ra'ayoyinku kan maudu'in da mai magana zai zaba da kansa. Lambar da za a kira ita ce 2-0-2-9-0-6-50 ko 5-0. To amma kafin nan ga Maryam da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A yau Juma'a, sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya gana da Prime Minister kasar Lebanon, inda suka tattauna akan hare-haren da Isra'ila ke kaiwa a kasar, yayin da Amurka ke matsawa gwamnatin Beirut da ta dauki mataki akan kungiyar Hezbollah. A yayin da yake kan hanyar dawowa gida daga ziyarar da ya kai gabas da tsakiya, Blinken ya gana da Prime Minister Najib Mikati a birnin London, wanda ya je birnin daga Paris, inda ya halarci wani taro da aka yi akan Lebanon kwana ɗaya da ya wuce. Su duka biyan sun dai yi murmushi a gaban masu ɗaukar hoto, amma ba su ce komai ba. Amurka, babbar kasar kawancen Isra'ila ta fannin siyasa da harkokin soji, bata buƙaci Isra'ila ta gaggauta tsagaita wuta a ruwan bama-baman da ta kwashe wata guda tana yi akan Lebanon ba, inda take auna mayakan Hezbollah da ke samun goyon bayan Iran. Sai dai Blinken din ya yi kira da a gaggauta warware rikicin ta hanyar diplomasiya. Wani hari da Isra'ila ta kai da safiyar yau Juma'a ya kashe 'yan jarida akalla uku tare da jikata wasu da dama a lokacin da suka kwana a gidajen sauke baki da kafafen yada labarai ke amfani da su a garin Hasbaya da ke kudancin Lebanon, a cewar ma'aikatar lafiya ta Lebanon da kafafen yada labaran kasar. Waɗanda aka kashe ɗin dai sun haɗa da Gassan Najjar da Muhammad Rida na kafar yaɗa labaran Al-Mayadeen da ke goyon bayan Iran, da kuma Wissam Kasim wanda ya yi aiki da kafar Al-Manar ta ƙungiyar Hezbollah, a cewar kafofin yaɗa labaran a cikin sanarwar da suka fadda lokuta daban-daban. Harin dai ya kasance rana mafi muni ga kafafen yaɗa labarai a cikin shekara ɗaya da aka kwashe ana gwabza faɗa tsakanin sojojin Isra'ila da mayakan Hezbollah na ƙasar Lebanon. Nan take dai Isra'ila bata ce uffan ba game da harin, wadda yawancin lokuta take musanta kai hari da gangan akan 'yan jarida. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Rasha ta kai har-haren jiragen sama marasa matuki a babban birnin Ukraine a cikin dare. Wannan dai shine hari ta sama a karo na 15 da ta kai a birnin Kyiv a cikin wannan watan. Jiragen da aka harba a birnin fiye da 12 ne aka kakkabo a lokacin harin, wanda aka kwashe tsawon sa'o'i hudu ana yi, kamar yadda shugaban sojojin birnin Serhiy Popko ya bayyana ta kafar Telegram. Ya kara da cewa hukumomi ba su samu rahoton wani ya jakata ba, kuma tarkacin jiragen da aka harbo sun haddasa gobara, amma daga baya an iya kashe ta. Ma'aikatan kamfanin dillancin labaran Reuters sun ba da rahoton jin wasu fashe-fashe da yawa da safiyar yau Juma'a. A ƙarshe, Hukumomin kasar Pakistan sun fada a yau Juma'a cewa a rangamar da aka yi a lokuta daban-daban tsakanin jami'an tsaro da mayakan sa-kai sun yi sanadin kisan jami'an tsaro akalla 14 tare da jakata wasu da dama a lardin arewa maso yammacin kasar da ke kan iyaka da Afghanistan. Rikicin ya barke ne a gundumomin Khaiba, Bannu da Dera Ismail Khan inda tashin hankalin 'yan bindiga ya fi shafa a lardin Khaiba Pakhtunkhwa inda kuma kungiyar mayakan TTP da aka haramta ke yawan yi wa jami'an soji da na 'yan sanda kwantan bauna da kuma kai hare-hare akan sansanoninsu. Jami'an tsaron gundumar Khaiba sun ce an yi musayar wuta tsakanin mayakan kungiyar TTP da jami'an tsaro a yau Juma'a. Labaran da ya yi sanadin mutuwar akalla jami'ai biyu tare da jakata wasu uku. Jami'an sun kuma ba da rahoton kisan akalla mayakan sa-kai biyu a wani lamari daban kuma. 'Yan bindigar sun yi wa wata motar 'yan sanda kwantan bauna a gundumar Bannu inda suka kashe wani babban jami'in dan sanda da dogaransa.
Maryam Dauda aka saurara da labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni. Kamar yadda aka ji, yayin da babban zaben Amurka wanda za a yi a ranar 5 ga watan gobe wato Nuwamba ke karatowa, 'yan Najeriya da masu fashin baki na dada bayyana wato fatan su saboda tasirin Amurka a siyasa da kuma zamantakewar duniya. Hassan Umar Tambol gare ka.
A yayin da zaben shugaban kasar Amurka ke karatowa, wasu 'yan Najeriya sun bayyana fatan su ga wanda ya ci nasara.
Sunana Alhaji Umaru nake ji mafuta. To abinda a fatan mu da zaben Amurka, Allah sa a yi shi lahiya kuma a kare lahiya. Kuma ubangijin Allah ya tabbatar da alheri. Amma muna da fata. Don Allah don annabi an kai zaben nan, an kai shi lahiya. Duk wanda Allah ya ba, don Allah kada ya mance muna da Najeriya. Saboda yana ganin halin da muke ciki. Muna son don Allah a taimaka muna, mu Allah ya taimaka mu samu canji.
Kamar wani irin canji kuke so?
Kamar irin canji mu dan samu sauki ga tsadar rayuwa wadda muke ciki yanzu. Ga tsadan mai, ga rashin tsaro ya dame mu.
Sunana Abdullahi Kaddaroyi na alheri. Allah sarkin da sarki da ya gwada mana za a yi, Allah sa a wanye lahiya. Dan muna da yaya Amerika ko ina, mu ba mu bukata abin da ya bata Amerika.
Kamar me kuke so wanda ya samu shugaban kasa ko Donald Trump ko Harris? Me kuke so su yi muku a Najeriya?
Abin da muke so yana da yawa dan Najeriya. Matsalar mu babu abin da ya kai tsaro. Su adda makamai, su adda jami'an tsaron da suke magana kuma a ji su a duniya. Da haka muke fata in dai Allah hai wanda yabba, don Allah ya yi muna kokari a Najeriya mu dai game da tsaron nan.
Sunana Alhaji Naidu mai shayi bakin kasuwar Shanu Ibadan, ni ɗan Niger ne mazaunin Najeriya. Duk shugaban da zai hau a kasar Amerika, mu dai abinda muke so mu kasashen Afirka ya samu kan haɗin kai na kasashe na Afirka, musamman kasar mu Niger. Ka duba halin da take ciki yanzu, ba mu da tsaro. Gashi shugabanni an yi juyin mulki, har yanzu kasa tana mana tangal-tangal. Mutanen kasar suna nan suna ta koke-koke suna shan wahala. Babu tsaro, babu abinci.
Fata na alheri ga wannan baiwa Allah. Allah ya bata nasara ta ci zaɓin Amerika, Kamala Harris.
To me yasa kike son Kamala Harris ta ci?
Domin mu ma mata mu shiga jerin tarihi. Saboda ka san ana yin mulki babu mata ba kyau, kuma komai za a yi a duniya sai da mace.
To idan Kamala Harris ta ci shugabar Amerika, me kike son ta yi muku kuma?
Son ta kyautata ma 'yan Afirka gaba ɗaya, ba Amerika kadai ba. Duk inda mata suke ka kyautata musu su ji daɗin mulkin.
Professor Muhammad Bello Bada mai fashin baki ne a Najeriya.
Karo na farko, mutane suna tunanin cewa mace kuma wadda ba doriya Amurka ba tana iya jin zafi. Mutane da yawa suna nuna mata kauna. Da tarihin Amurka tun da suka fara yin wannan demokuraɗiyya, mace ba ta taɓa shugabancin ƙasa ba. Kusan wannan ita ce mace ta farko wadda ta zama mace mai shugaban ƙasa. Inda demokuraɗiyya da suke faɗa gaba ɗaya ga duniya. Sannan kuma ita demokuraɗiyya ta irin wadda ake yi, Amurka suna ganin cewa kamar su ne 'yan sandan duniya.
muhimmancin wannan zabe ga yan Najeriya da sauran kasashen Afirka?
Da Afirka su suna fatan a Amerika a samu shugaban kasa wanda zai dauki duka ya adam suna da muhimmanci ba Amerika wa kawai ba. Fatar kuma shugaban kasan da za a samu wanda zai kokari shi tabbatar da Afirka cewa ai demokradiya kuma ai demokradiya ce.
Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
To a gaida Hassan, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro. Wanda a yau zamu duba taron da kungiyar Raya Al'adun Fulani ta Najeriya wato Fudeco ta gudanar, inda ta karfafa matakan wayar da kawunan Fulani makiyaya don gyara rayuwarsu ta tafi da zamani. Fudeco ta ce rashin samun ilimin addini da na zamani ya jefa matasan Fulani a barazanar gurbacewar al'adu da jefosinsu cikin miyagun laifuffuka. A gagarumin taron da kungiyar ta shirya na bita ga matasan Fulani makiyaya maza da mata a jami'ar jihar Nasarawa da ke Kefi, Fudeco ta ce takaita sana'ar Fulani ga kiwo ko sayar da nono ba zai iya daukar nauyin rayuwa mai inganci ga Fulani ba a wannan zamani na kimiyya da fasaha. Arɗan Kefi Alhaji Usman Damau ya nuna damuwa kan cinye burtali a matsayin wani dalilin da ke kawo taɓarɓarewar tsaro.
A matsayin mu na Ardawan jihar Nasarawa kuma Arɗan Kefi zone, kullum mai girma gwamna injiniya AA Sule ya kira mu ya karantar da mu tun haushi na farko, ya koya min zaman lafiya kuma an samu zaman lafiya musamman abin da shafi kiwo da sauransu a jihar Nasarawa. Da abin da ya shafi tsaro da sauran kore-koren shanu da kinnafi, Allah ya kawo mana sauki. Rayuwan ba kai karatu ba, ba abin da ba ka yi aikata ba, shi ya sa rayuwar mutum na farko ya zama ya karatu. Amma abubuwan da ke faruwa yanzu a jihar Nasarawa, abin da zai wayar da su gamu da kungiyoyin malaman addini da sauransu suna ruga-ruga suna karantarwa, wannan muna ga za su rage irin wannan abubuwan da ke faruwa. Domin mutum da ilimi ba zai ke daɗi zauna a banza ba. Ruwa ba zai doke shi a banzo shi ba, binci ta hanyar da bai dace ba, zai tsaya ya bauta ma kasansa ne a samu ci gaba.
Rasu Damau, kusan za a iya cewa ku Arɗawa ku ne kuke kusa da masu kiwo, duk wani abu in ba an sa ku a ciki babban ba a samun ci gaba. Shin ku kanku kuna da haɗin kai da za ku yi wannan aikin?
Muna da haɗin kai za mu wannan aiki, amma ko rama su gwamnati tallafa mana abin da ya shafi yau burtale da mashayan shanu. Wa'insu zuma ba 'yan Nasarawa state ba. Ba 'yan jiha ba, daga wani jiha sun san sai wurare sun toshe mashayan shanu, sun toshe burtale. Ita saniya kaman ambaliya ne, in kishin ruwa kama shi mai gonar soki sai ta buga ta shiga. Saniyan rana kama shi zafin ruwa, saboda muna kira gonar jihar Nasarawa ya bude mana mashayan shanu da kuma burtali. Amma ba in wannan aikin ba za ka na samu rigingimu.
Ki maganan nan ta cinye burtali na daga cikin matsalolin da ke damu.
Ai burtali na daga matsalolin da ke damu mai ko mashayan ruwa, musamman idan akwai burtali da a samu wajen kiwo ko akan kiwo. Yanzu kaga anan wasu local gamiya jihar Nasarawa kasa ya kare na kiwo, na noma ya kare. Amma alhamdulillahi za an bar wani sanyo ki za ka samu dan wuri ka dan kada ne kiwo, domin kiwo sana'a ne, noma sana'a ne. To amma manoman suna yin noma fitar burtali, fitar mashayan ruwa ba game da gonta ta musu kya ba. Muna kira a duba wannan gefe musamman shi mai girma.
Ga kalubalen tsaro kuma, samun hannun wasu matasa makiyaya a lamuran satar mutane don samun kudin fansa. Daya daga baki masu jawabi tsohon jami'in sojan ruwan Najeriya, Navy Warrant Officer Dawud Abdulkarim, ya ce sai in an yi amfani da dangare cikin matasan ne don samun maslaha mai dorewa.
Farukan nan yaran Fulani da suka fandare ina aka jawo su aka engaging din su aka ba masu tallafi, su ma za su samu dogaro da kansu. Muna roƙon gwamnati ita ma ta shiga wannan tallafi, yanda za a samu yaran Fulani a dan zakulo su a ringa training din su akan especially wajen kiwo. Wajen kiwo da noma, yadda za su zamanto self-reliance na zamani. In za a kashe wuta, a nemi meye dalili wannan wutan, saboda a samu a kashe ta. Meye dalilin fandarewa wa'annan yaran Fulani? Dama haka suke? ba san su da wallahi zan ga maka ba fito na fito bane ba yaki bane ba yaki bane ba murkucewa bane ba zai yi ba abi hanya ta lalama a jawo wayennan yaran a kawo su kusa a nemi me dalilin ku nayi wannan abu me kuke so a maku mu tafi tare wayennan yaran mu ne yawancin su yaran mu ne wayennan mutane a jawo su kusa mu nemi yanda zamu musasanta wannan abu saboda maganan cewa a murkushe su ba zai yi ba saboda murkushe wannan shi yake su sa yawancin su suna fadarewa kuma hanyoyin da aka bi na murkushewa ba abi hanya mai kyau ba da dan gari ake me akan ci gari to in za a yi fada da yawanci wayennan fulani da suka fandare da fulanin za a hada da fulanin ne za a hada sai a ci su da yake ku duba what strategy da America take bi America da take son ta ci Libya sai ta amfani da mutanen Libya da take son ta yaki Iraq sai ta lallashi Larabawa gaba daya ta lallashe su suka ba ta hadin kai sai suka yaki Iraq kuma ga bane tana da karfi ta je ta murkushe Iraq tana da karfi wayanda suka tuban sai a amfani da su sai a yaki wayanda suka ki don ba dukan su za su yarda ba wasu za su ki wasu za su yarda to da su za a yi amfani da su
a cikin mahalarta taron dai akwai shugaban kungiyar mai ta Allah Kautal Haure Abdullahi Bello Bodejo dake bukatar karin fahimtar juna tsakanin manoma da makiyaya yace ya barwa gwamnatin Najeriya hakkin tsaro zai koma lamuran hidima ga makiyaya ne
dalilin zarraba wanda na shiga yana daya daga cikin kafa kungiyar nomadic vigilante kowa ya san da wannan ya ganni tare da su kuma mun abin nan tare da su amma kuma Najeriya tana da dokokin tsarin mulki idan har duk abin da za a yi ya zamanto akwai zai yi karo da tsarin mulki alhamdulillah dama ai harkan tsaro dama ba haƙin yarda a wuyana bane haƙin yarda ne akan gwamnatin tarayya amma in aka ce da cewa zo an aka ce maka da cewa gashi an bullo da wata hanya domin wannan hanyar a taimaka ma gwamnati in gwamnati ta ce ba ta so babu abin da zaka iya yi amma dukkan wani al'amura wanda ya shafi wayar da kawuna akan mutane zaman lafiya da sauran haɗin kan Fulani da sauran tabbatar da cewa Fulani ba su shiga gingimu ba Fulani ba su shiga fadawa a cikin wani hidima na jahilci ba wannan fafutuka yanzu muka fara za mu ci gaba da shi amma harkar tsaro mun barwa gwamnati
Fodeko dai ta yi alwashin ci gaba da amfani da taruka wurin wayar da kawunan makiyaya da kuma tara gudumawa don samar da jari ga dukkanin waɗanda suka koyi wata sana'a da za ta taimaka wa rayuwa ta dogaro da kai. Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu kuwa a madadin abokin aiki na Nasiru Adamu Eni Kaya, Jolly Gresham ita ce wacce ta daidaita mana sauti da kuma sashin Hausa na muryar Amurka. Sunana Hassan Maina Kaina ke sallama da ku, mu kasance lafiya.
To a gaida Hassan da tawagar sa to muna gab da bude muku layin waya ku kira ku bayyana ra'ayoyinku kan maudu'in da mai magana zai zaba da kansa lambar da za a kira kamar yadda muka ce ita ce 2289685050 to da alamar dai ga kira daga Kaduna nake jin wake kallayi daga Kaduna
Assalamu alaikum
wa alaikum assalam
kana magana da ku George sabon osabon daga nan garin Kamuru Ekulu headquarter Ekulu yankin Katar local government
to sabon osabon muna jin ka
yawa alhamdulillah abin da nake kira da shugabannin musu ji tsoron Allah domin bayan mutuwa kai hisabi domin yanzu yayin da kake shugaban na zabe ba a zabe ba kace baka ci ba to a karshe ba ya kai ga kuna da kuna jira masu zabe ba za ku kai su ba sai da ku yana za su bin cewa an ci zabe to kina hakin jama'a bayan mutuwa kai hisabi Allah zai tashe ki yan mulkin da yake kama su cikin cikin haka wallahi ta lafiya zuwa Allah akwai lafiya domin ba mu a jihar Kaduna wani zaɓe ba a tsaranin koyi amma mun ji an sanar cewa wai an ci zaɓe gaba da APC saboda haka mana kira da shi ma gwamna ya kira shi musulmi ne ya yi abin da ya kamata a ƙarshe na muku fata alheri in ya ji ne mu shawara ne ba doka ba ne.
To mu ma mun gode da wannan shawarar ka da ka bayar bari mu je Kwantagora daga Kaduna wake kallayi a Kwantagora.
Kala masu yi kana magana da injiniya mai gero makeri Kwantagora jihar Niger.
To injiniya gare ka.
To kalamati ina roƙo ne ga alhama ga shugaban ƙasar Najeriya ya ji tsoron Allah ya tausaya mata talakawa cikadan manga da ya kawo magana cewa wani mu yi zaɓin ko iskan gas mu yi amfani da shi ko hetro muna aifiyan shi da 1,000 da wani abu to ya ji tsoron Allah ya tausaya mata talakawa ya san wanda an kai arewa mun kai ruwan ƙuri'a to bai dace wa mu arewa a ce muna shan wahalar mai hetro ba ya dace ko da dai ba a koma rikida ba a dawo da shi ne a 500 dan haka ina fatan alheri Allah sa ji kokin mu ya ji tsoron Allah ya taimaka mu sauya mu talakawa saboda ba dan yau aka wa yaran tukunya ba dan gobe dan 2027 tana nan zuwa
to mun gode da fatan kuma ya ji wato korafinka daga Kwantagora bari mu je mu Bauchi Yakuba wace kan layi a Bauchi
dan nan ko kuma daga cikin lokacin
to takwara muna jin ka
to da shi irin haka take inda dan ku
muna jin ka
dan mai tunda su ko
a'a kai zaka zabi mun duk inda zaka yi magana akai yau kofa bude take mutun ya bayyana ra'ayin shi amma mai ma'ana ba zaki ba wannan muna jin ka
a'a ba zaki gaskiya dai abin da ke da ni ba dai magana ne ba wani sun ne da suke da dai
to ga dukkan alamu layin ka akwai matsala kamar ma ya katse to bari mu garzaya kwara wake kan layi a kwara
Assalamu alaikum warahmatullahi mai magana Dallo Garba dina wato fito a Najeriya daga nan jihar Kwara
to malam Bello
ina kira musamman ma ga ina kira da masu hannu da su ne kuma sauran kungiyoyi da gwamnati da taimaka mu musamman ma bayan Allah akwai bayan Allah wanda suke cikin halin kakare kai irin wannan matsayi matsayi da ake ciki da kuma kuncin rayuwa ya kamata masu hannu da su ne su taimaka ma bayan Allah wanda suke neman dokin gudunmuwa da sauran abubuwa na mabukatu wanda ba su da halin da suke gudanar da lalurorin su na gidajen su ya kamata a taimaka musu wannan ita ce gudunmuwa ta BOA mai magana Bello Garba daga nan Kwara sai nagode BOA sai anjima
to mun gode malam Bello daga Kwara kuma bari mu kada Gombe wace kan layi a Gombe
Assalamu alaikum gaskiya da ke kai tsakan tare da magani Jodo daga Akulo kar Gombe Gombe cikin Najeriya cikin kwatan alkairi
to mu ma haka muna jin ka
yau wato mu dai Najeriya shugaban kasan Najeriya mu ba canja ministoci a gaban mu ba kana kan Najeriya mu dai a canja mana kamun saukin teku da mu tallafin teku ya hana mu ziyara ya hana mu yawo da yarjejiyar su gaba daya amma matan da ministoci a kwa tura su kaza kara mu dun na magana mai ne kawai kina talakan Najeriya ke damuwar su gaban su yanzu mai magana malam magaji wadda diga tumo tin diga local gunne
to mun gode daga Gombe kuma bari mu je mu Katsina dukko wake kan layi a Katsina
Assalamu alaikum ko Allah ya tsira ga dare
barka da warhaka muna jin ka layin ka akwai tangarda kadan yawa kadan nisanci radion ka ba maganar ka ba ta fita sosai
to
muna jin ka muna jin ka
yawa ne yau bari ki ne gani akan shirye-shiryen ku da kuke na la'asar wani lokaci ina mutane suna da shan wahalar samun su da karfe 8 kuma da rabi a safiyar nan sai ka ga dawa bayan kun yi wannan shiri ka ga ke wani lokaci har sai Allah ana da shan wahala wajen kama ku kai ni gaba da yanzu kwata-kwata ta samu sarki yana ne to eh wani ma yake ce mai shi ma an karfe 4 ne na yamma gaskiya baya samun shi ne ce dokokin kan canza zango ko wata minta yanzu ake samu wani gaske ne ake kama ku
to za mu gabatar da wannan korafi naka na da muhimmanci sosai mun gode sosai wallahi da wannan bayani daga nan kuma bari mu je mu a jamhuriyar Niger wace kan layi a Niger
assalamu alaikum murri America mai magana Umar Malam Ali shugaban kula kudi a Rigogon Lusi
to mun gode
abinda an rawo ra'ayi ya fita daga kaina ga America ne a gani
muna jin ka to da alamar layin ka an samu matsala to bari mu je mu koma Najeriya wace kan layi a Nasarawa
assalamu alaikum
wa alaikum assalam
yawa barka da dare barka da juma'a
barka da warhaka barka da juma'a
yawa
kana tare da babawo ne mai agogo ne na cikin garin Gitata.
To babawo muna jin ka.
Alhamdulillah, mu roƙo dai kaga shi shugaban kasa shike da wuka da nama. Muna roƙon shi dai har ayo yana da dan sauran lokaci da zai waiwaya a kan maganar sallaka. Kari da Allah ya diba baya ya ga maganar sallakin mun kai tsunan da ya tsire. Wallahi sallaka su shiga wani yanayi. Kaga kuma magana.
To da alamar dai layin ka ma shi ma an samu matsala. To bari mu kada Yobe wake kalla ya Yobe.
Assalamu alaikum warahmatullahi wa barakatuhu.
Wa alaikum assalam muna jin
ku. Ina tare da Garba yiki na da garin da ci.
To Malam Garba.
Garba yiki na.
Muna jin ka Malam Garba.
Wallahi muna neman taimako ne da Allah gwamnatin ta ci san abin da take yi.
Kuna na dan Shaibu gidan gurgin tudun warai ban da ke nan yake karamar hukumar kwanta gurin da ke nan jihar Niger.
To mallan dan Shaibu.
Allah ya ni zai kauka ci ne akan tun ministoci da shugaban. Kana mun ji dadin amma abin da muke bukata anan shine ba san ministoci shine matsala ba. Idan aikin da ya kamata saboda mutane a Najeriya suna cikin wani hali wanda yake na halin takamakai. Na yan Najeriya ko kuma cikin talakawa mutum cewa ana gobe ta safar kowa na da ibon abubuwan da ke karata ba ko kuma wani da yake fari da wani abubuwan da mutane kasa suke ciki a yin ka ko waya abubuwan da mutane kasa ko sai ne mutane kasa suke a dinga biya musu bukatu shi shine kira na da ita gwamnatin tarayya fatan ubangiji Allah ya sa mu saki lafiya.
To mun gode da wannan ra'ayi naka. Bari mu je kuma Zamfara wake kallaye a Zamfara.
Alhamdulillah, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
Wa alaikum assalam, muna jinka.
To alhamdulillah, kuna tare da Aminu dan Fulani ta zama mai kwatar kuki jihar Zamfara.
To dan Fulani.
To alhamdulillah, gaskiya ne kira na ga shugaban kasa don Allah ya kamata ya sauke tallafin man fetur domin tsakanin da Allah mutane suna cikin halin da tsanika ya ga ake an cire tallafin man fetur.
Dan Fulani ya sauke ne ko kuma ya maido da shi? Ina ganin kana nufin ya maido da shi ne ko ya maido da tallafin man fetur? To ina jin dan Fulani abin da yake nufi shine yana roƙon shugaban ƙasa ya maido da tallafin man fetur saboda matsaloli kamar ya fara bayyana matsalolin da ake fuskanta saboda daukewa. To mun gode makowannin ku da ya bayyana ra'ayoyinsa ko ra'ayinsa da fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na gaba.
To a takaice a yau Juma'a sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya gana da Prime Minister kasar Lebanon inda suka tattauna akan hare-haren da Isra'ila ke kaiwa a kasar yayin da Amurka ke matsawa gwamnatin Beirut akan ta dauki mataki dan wato akan kungiyar Hezbollah. A yayin da yake kan hanyar dawowa gida daga ziyarar da ya kai gabas ta tsakiya, Blinken ya gana da Prime Minister kasar Najib Mikati a birnin London wanda ya je birnin daga Paris inda ya halarci wani taro da aka yi akan Lebanon kwana ɗaya da ya wuce. Su daga biyan sun dai murmushi a gaban masu ɗaukar hoto amma ba su ce komai ba. Wani hari da Isra'ila ta kai da safiyar yau Juma'a ya kashe 'yan jarida akalla uku tare da jakkata wasu da dama a lokacin da suka kwana a gidajen sauke baki da kafafen yada labarai ke amfani da su a garin Hasbaya da ke kudancin Lebanon a cewar ma'aikatan Lebanon da kafafen yada labaran kasar.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma gobe da safi idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Maryam Dauda wadda take ni gabatar da shirin da producer mu Julie Leris Gration da kuma engineer mu ta yanzu tama ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.